Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su kama mu kai tsaye a gidajen radio Sarauniya amfani Far'a FM, FM Dalol da kuma Nomad FM. A tashar mu kuma ta Viyo Afrika za iya kama mu akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yusuf Aliyu Harandani daga nan birnin Washington DC, tare da abokin aiki na Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yau, muna ɗauke da rahoto dangane da matsalolin da ƙarancin wutar lantarki kan haifar a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka. Hukumar zaɓe a Najeriya INEC ta ba da tabbacin cewar jihar Zamfara ba ta da 'yan takarkaru, amma jam'iyyar APC ta bayyana da cewar hakan ba za ta taɓa sabuwa ba wai bindiga a ruwa. Bayan nan kuma muna tafi da labarin wasanni a takaice. Daga bisani kuma za mu buɗe layukan wayar mu don ku biyo ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan matsalar ta wutar lantarki. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655, amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaban ɗayan. Amma duk kafin nan sai mu fara jinya duniyar ta wuni.
Jama'a, muna fatar kuna nan kallon kamar da muke a nan Washington. 'Yan sandan Tanzania sun toshe kusan dukkan hanyoyin da ke shiga ko fita daga birnin Dar es Salaam a kokarinsu na gano kowaye ya sace amshakin attajiri wani matashi da aka ce a da Afirka ba wani matashin da ya kai shi kuɗi. Shi dai wannan matashin attajirin mai suna Muhammad Dauji, ɗan shekaru 43 ne, kuma a yau da safe ne wasu 'yan bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a can birnin Dar es Salaam, yana dab da shiga wata otal domin motsa jiki. Kamar yadda babban sufetin 'yan sanda Lazaru Mambosasa ya bayyana, inda ya kara da cewa 'yan bindiga sun yi harbi a cikin iska kafin masu ingiza ƙiya shi wannan matashin zuwa cikin mota, sannan suka arce da shi. Shi dai mai kuɗin nan Dauji shi ne yake da rukunin kamfanin MTL Group, wanda ke da rassa a ƙasashe kamar 10 na duniya, kuma an ce yana harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kayan cimaka. A shekarar 2016 mujallar attajirai ta Forbes ta duniya ta bayyana cewa dukiyar Dauji ta kai misalin dalar Amurka miliyan 1,500,000. Har zuwa yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta sa kai ta ɗauka alhakin sace shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu haka wasu jami'an ƙasashe suna can Turkiyya suna ƙoƙarin su gano ko me ya faru ga hamshakin ɗan jaridar nan ba Amurka Jamal Khashoggi, wanda ƙanin ƙarshen da aka yi mishi shi ne lokacin da ya shiga cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyya wanda yake birnin Istanbul, kuma daga lokacin ba a sake jin ɗuriyarsa ba. Hukumomin ƙasar Turkiyya sun ce sun tabbata Khashoggi, wanda gogaggen ɗan jarida ne mai yawan rubuta a jaridar Washington Post sharhi, kuma wanda ya ƙaurin suna wajen yawan sukar lamirin yariman Saudiyya Mohammed Salman, ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane su 15 waɗanda gwamnatin Saudiyya ta turo su musamman ta kanar ta Kano zuwa can Istanbul domin su kashe mutumin, shi ɗan jarida kenan. Zargin da hukumomin Saudiyya suka bayyana da cewa maganar banza ce ba ta da hujja. A wani rahoton da ta buga a baya-bayan nan, jaridar ta Washington Post ta ce wasu bayanai da hukumomin leƙen asirin Amurka suka kama sun nuna shirin da shi yari musamman ɗin ya yi na sa ajiya a kama ɗan jaridar nan a maida shi Saudi Arabia ta jirgin sama kana tsare shi. Mutane uku sun hallaka a sanadin wata sabuwar girgizar ƙasar da ta auka a ƙasar Indonesia, abinda ke ƙara munana halin da ƙasar daman ta shiga tun bayan mawacin halin da ta fada a sanadin irin wannan girgizar ta kwanan baya. Dukkan mace-macen nan guda uku dai sun faru ne a tsibirin Java, inda kuma wannan sabuwar girgizar wacce aka ce tana da ƙarfin maki 6 ta ruguruza tarin gidajen jama'a. Sannan kuma sifar ta tilasta dubban mutane maziyarta da suke tsibirin domin halartar tarukan asusun badarance na duniya na IMF da ake yi a can su fice daga ɗakunansu na otal-otal ba cikin shiri ba. Sai dai zuwa yanzu ba rahotanni dangane da ɓarnar da ta yi a tsibirin Bali. duk wannan dai tana faruwa ne yayin da ma'aikatan bada agaji ke can suna ci gaba da neman gawokin da suka rage a tsibirin Sulawesi inda girgizar ƙasa mummuna da malalar ruwan teku na tsunami da aka yi watan jiya suka kashe mutane fiye da 2,000. A halin yanzu kuma babban asusun madalancin na duniya na IMF ya ce ƙarshenta dai dole ta sa Pakistan ta zo ta nemi shi agaza mata da tallafi domin ya fitar da ita daga cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arzikinta. Ministan kuɗin Pakistan Asad Umar shi ne mai ga buƙatar tallafin ga shugaban asusun madalancin ta duniya ɗin wato Christine Lagarde a tsibirin Bali inda suke wannan taron na IMF yanzu. Kuma bayan ta karɓi buƙatar, Lagarde ta ba da sanarwar cewa nan ba da jimawa ba asusun na IMF zai tura wakilansa zuwa birnin Islamabad domin su je su gana da shugabannin ƙasar Pakistan ya san yadda za a sarrafa buƙatar tasu. Sai dai duk bayanan da aka bada zuwa yanzu daga ɓangarorin da abin ya shafa ba su ainihin fayyace yawan kuɗin da Pakistan take nema daga wajen asusun na IMF din ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To a ɓangaren rahotanni kuma, tun bayan sanarwar da hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar da ke cewar jam'iyyar APC a jihar Zamfara ba ta da 'yan takarkaru, sai jim kaɗan ga shugaban jam'iyyar ta APC Adams Oshomole ya fitar da sanarwar cewar suna da 'yan takarkarunsu. Hakan ya sa Nasiru Adamu El-Hikaya ya samu zantawa da sakataren walwala da jin daɗi na jam'iyyar ta APC Ibrahim Masari, ga kuma abin da yake cewa.
You sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? To be solved, we are children that need to be loved. We were willing, we came when you called, but man, you fooled. We'll be right back.
da masana a fannin domin nemo hanyoyi da za a magance wannan matsalan tashi daya.
A yayin da Najeriya ta cika shekara 58 da samun yanci, kasar na ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki. Da yawan 'yan Najeriya ba su samun ingantacciyar wutar lantarki. Na samu zantawa da Umar El Faruk Ahmad, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, inda ya ja hankalin gwamnati wajen bin wasu hanyoyi da za su samar da wutar lantarki a Najeriya.
A samar da shi wannan mita na iya kudinka iya shagalinka, domin shi ne kaɗai zai tabbatar da samarwa ita kanta hukumar kuɗi. Na yi ziyara Kano da Kaduna yan kwanakin baya a wata da ta gabata. Na ga yadda suke samun wutar lantarki, za ka kwana ka wuni ba a ɗauke wutar lantarki ba. So amma idan ki jibo wasu jihohin ba su damu da duba irin waɗannan aikace-aikace ba, kamar ne da take Power State bai kamata a ce ta rasa wutar lantarki ba. Suna fuskantar inda za su fi samun kuɗi ne. Kina zuwa sabon sai a wani kamfani da yake sarrafa karafuna, ba a ɗauke wuta a wannan kamfanin. Muna jin raɗe-raɗin cewa wannan kamfanin yana biyan kusan miliyan 100 a wata. Dan haka dole su kansu hukumar samar da wutar lantarki su fi karkata su ba wa irin waɗannan kamfanonin wuta a kansu bayo jama'a.
Muhammad Awal Matazu ya ɗora alhakin rashin samun ingantacciyar wutar lantarki da rashin bin matakan da suka dace daga gwamnati.
Ko da shugabannin mu suna zuwa suna mana campaign, suna ce mana za su gyara wuta. In kana cikin system din nan, zaka san babu wani ci gaba dake da kai ga harkar wuta. Gwamnati na cewa ya kasance su san su waye suke ba aiki, kuma su kama bibiya game da ayyukan da take bara. Shi aiki matsalar shi zaka bada, in ba kai bibiya za ka man ana yi ne while ba yi, daga baya za a disappointing ɗinka. Gwamnati ko da yaushe tana da takamaiman lokacin da za ta sauka daga wannan abun, kuma an ta sauka ba za ka ce ama refund ba, saboda wata sabon gwamnati za ta karawa komi nata yana iya canzawa.
Kamaluddin Ibrahim da ke aiki da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke raba wutar lantarki ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen samar da ingantacciyar wutar lantarki a Najeriya.
Bangaren su 'yan kasuwa da suka zuba hannun jari su ci gaba da investing kuɗinsu na wajen sabunta abubuwan da ake amfani da su da gyaggyara wanda suka lalace, sannan su kuma mutane a bangaren su ya zamana su san cewa ita wannan wutar lantarki ba fakirta ba.
Gwamnati a nata bangaren, inji shugaban hukumar raba wuta Usman Gur Muhammad, na kokarin magance kalubalen.
Zuwa 7124 a December this year, ko ni sati daya biyu zaki ga commissioning new transformer, meaning transformer da muke commissioning a shekara daya da rabi da suka wuce ya fi abinda aka yi shekara 10 ta baya. Mun kira duba generation, kuma improvement a generation. Matsalan da ake da shi shine distribution ne, shine har yanzu ba su da karfin daukan wuta har yanzu.
Karancin wutar lantarki kan kawo tsaiko wajen bunƙasar tattalin arziki da kafa masana'antu. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka saboda kuɗi,
tsakanin dare
da mutum ya janye wando don saboda kuɗi,
tsakanin dare da
ana ma kai na.
To, labaran duniyan dai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Hawwa Umar. Akan wannan matsala ta wutar lantarki, muke son ku bugo muna zuwa dan anjima kaɗan don ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da halin da kuke ciki a yankunanku. Amma dai kamun wannan, sai a shakata da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To wa muke da shi a kan layi daga Maddama Turu?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
Sunana Abubuwa Zam, kasuwar Dama Turu.
To Malam Buba, muna jin ka.
To alhamdulillah, batun wutar nefa dai mu nan Dama Turu zamu ce alhamdulillah muna samun wuta akai-akai. To amma akwai dan wasu gyare-gyaren da ainihin ita uwar kasa Abuja za ta yi, musamman ma dangane da ba da muhimmanci akan kasa gaba ɗaya ta inganta da wuta, saboda kaga akwai masu sana'o'in yi, akwai makanike, akwai masu walda, akwai ƴan uwa na wanzamai da makamantansu. To dan Allah, da namu da idan sun zo nan koken namu, faduwar shugaban kasa ta duba ta gani ta gyara mana wutar lantarki, yadda mu ma ƴan kasa za mu san cewar lalle an yi domin mu, kuma domin wuɗin ake yi. Ku tashi lafiya. Sunana Buba Zam, kasuwar Dama Turu.
To mun gode Malam Buba. To masu saurare, za ku kira don ku bayyana mana halin da kuke ciki na wutar lantarki a yankunanku. Kuna samun wutar lantarki ko kuwa? Sannan wani shawarwari kuke da shi na hanyoyi da suka kamata a bi don magance wannan matsalar? Ganin cewar wannan matsala tana gurgunta tattalin arzikin ƙasa, kasuwanci yakan samu koma baya.
Ni Salisu Jeri ne ke magana daga alamar hukumar kusa da jihar Katsina.
To Malam Salisu, muna jin ka. Da Allah, ka dan kashe rediyon ka Malam Salisu. Ka dan kashe rediyon ka.
A ban ni kusa da rediyo.
To ina jin ƙarar rediyo.
Na bugo ne musamman abin da ake taunawa.
To maudu'in da muke tattaunawa kai shi ne mai matsalar wutar lantarki a yankunanku. Matsalar wutar lantarki.
Okay, gaskiya mu kan anan za ka na yanke gaskiya wutar lantarki alhamdulillah ta hida domin Allah.
Eh, kuna samun wuta sosai.
Alhamdulillah, ana samu ba ne gaskiya, kai ana samu gaskiya hida 100%.
To mun gode. To a Abuja wa muke da shi akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sani Muhammad daga Karmo Abuja.
To Malam Sani Muhammad, muna sauraron ka.
To a hakikanin gaskiya, dangane da matsala irin ta wutar lantarki, to gaskiya Allah, mu dai a nan dai Abuja alhamdulillah ko a yauce muna samu wuta, amma hasali ma irin kamar su can ƙauyuka, alhakikanin gaskiya su suna ikirari da cewa wutar lantarki gaskiya bai ishe su ba ko ba hali ba. To mu sai mu yi kira ga ita gwamnatin tarayya ta yi kokari don Allah, irin local government saƙo lungu da saƙo a dan taimaka masu da wutar lantarki, saboda har yanzu ana samun matsaloli irin waɗannan sashin kan ko ba hali ba.
To mun gode. A daga Birnin Shehu, a muke da shi daga Birnin Shehu.
Sani Abdullahi Kurga, Sani Kurga Isa.
To Malam Sani, muna jin ka.
Sani Turgawa, Malam, ina muku barka da yau.
To muna godewa, muna ansawa.
Gaskiya mu wutar lantarki muke da mu mun wata biyar da bamu da wata.
A wane kau, a wane gari kenan?
A Isa local government.
Eh, a ina?
A Isa local government da Sokoto.
To kun kai wata shida kace ba ku da wutar lantarki?
Wata shida mun kai ba mu da wutar lantarki.
To kun sanar da mahukunta dangane da wannan matsalar da kuke ciki?
Alaikum sun sani, alaikum alaikum sun sani, muna tare da mu da kuma suna sani gare.
To Allah ya sa wannan sako na kai a kai gare su.
Allah ya sa muna sakon mu ga Jannar Buhari ya taimaka muna.
To insha Allah. To sai mu je. To masha Allah. Kwantagora wa muke da shi daga Kwantagora?
Kuna magana ne da Yakubu Moni, kafinta unguwan Galadima, Kwantagora.
To Malam Yakubu, muna jin ka.
Yawa, to mu dai muka samu wuta, amma dai sai a hankali.
Eh.
Wallahi ba wai samu ba, aka samu dai awa hudu ma dauke, kuma sai an kai kamar awa biyar ko shida sannan a mayar. To muna kira dai ga gwamnati a taimaka dai, saboda wutar nan shine ake amfani da shi. A rashin wutar nan kan kawo wanda yake sai ka sayi mai ayyukan da za ka yi. Haka muna kira ga wannan gwamnatin a taimaka a gyara wutar nan kowa ya same shi.
To kana nufin
tunanin da aka
kana nufin
malam yakun gwamnatin ga ta hawo za a dace da batun wutar nan za mu wuce wurin a matsalan wuta.
To kana nufin kenan kuwa kwanta gora kana nufin kuwa kwanta gora ba kwa samun wutar lantarki wadatacciya kenan.
Gaskiya ba mu samu wadatacci. Kaga yanzu haka magana ga da nake ma ba mu da wuta nan.
To Allah ya sa wannan magana ta kai ga mahukunta.
Sun sha ɗayan sai ba mu da wuta sai.
To wa muke da shi daga Niger?
Sunana Dallami Joja Kagara jihar Niger Nigeria.
To Malam Dallami muna jin ka.
To a halin gaskiya magana wuta na Kagara. Nan musamman na jihar Niger. Mu da muke Kagara to muna samu wuta akan kowane lokaci yanzu amma akwai wani lokacin da ake dauka samun kai awa goma ko awa shida haka ba dawo da shi ba. To ina kira da gwamnatin tarayya ta anshe wannan asken wutar lantarki a hannun yan kasuwa a dawo da ita a hannun gwamnatin tarayya. Wallahi talakawa zan samu sauki amma halin da muke ciki wanda suka sayi wutar lantarki suna yi abin da suka gan dama gaskiya akwai matsala. Ina kira da gwamnatin tarayya su ansa wutar lantarki a hannun yan kasuwa don wutar lantarki ya gyaru.
To masha Allah
yanzu ba wuta shi loro kuma shi abin ga kuta shi yake kusa da shi loro ba wuta kada ni ya kamata a yi gyara kai.
To mun gode a bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi a garin gwamna.
Yusuf Fadil Harade barka da yammaci.
To Malam Murtala muna jin ka.
Salamu alaikum salamu na kiran ku da garin da Jasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala bismillah.
To gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya ta gaggauta aiwatar da dokan taba cikin harkan wuta. Magana ta gaskiya za a ce yanzu mutum yana son mita kwanaki mun ji an ce an cire kuɗi da za aka tura a je abubuwa na kayan aiki. Yanzu mutum kana son mita ma sai ka je an ce ko ka siya ne ko sai ka wahala dai ma ba za ka samu mita ba. Ya za a yi so ka samu wuta ko ka san wutan nawa kake sha. Ya kamata gaskiya ƴan kasuwa sun gaza a karɓa kawai gwamnati ta riƙe kayanta in ma za a canza tsarin shi ne a canza tsarin shawaran da nake ba da awa kenan. Yanzu cikin duhu nake magana da kai na kai sati uku ba wuta.
To mun gode. To bari mu ta jihar Zamfara. Zamfara wa muke da shi akan layi?
Murtala Gusau.
Murtala Gusau to muna jin ka Malam Murtala.
Na'am, ina kira ma. A hali yanzu nake muku magana ba mu da wuta. Babu wani ci gaba game da wuta sai bil iska suke kawo mutane.
Kana da fa a cikin garin Gusau kenan. A cikin garin Gusau.
Sai a kawo awa ɗaya sai kuma gobe kenan.
Malam Murtala kana da a cikin garin Malam Murtala kana da a cikin garin Gusau ba a samu wadataccen wutar lantarki
akai ba a samu musamman gefen Tudun Wada.
To Allah ya sa wannan sakon naku ya kai ga mahukunta. To masha Allah. To bari mu je jihar Niger. Niger wa muke da shi a jihar Niger?
Jamilu ne kuke magana da shi.
To Malam Jamilu muna jin ka.
Daga jihar Niger kwanta gora gulbin boka.
To muna jin ka.
Gaskiya babu da wuta musamman yankin gulbin boka sai an gari wutan wallahi.
Ba kwa samu wutar lantarki.
Wallahi mun kai shekara biyu za ka bamu da wuta yake da ya koyar yanzu.
To iya abinda za mu iya ɗauka kenan a yanzu masu sauraro sai ku ci gaba da bugowa don ku bayyana mana ra'ayinku a sauran raruku idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa ƙarfe 4:54 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta soke wasannin da kasar Saliyo ta buga da Ghana na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Hukumar ta CAF ta ce ta soke wasannin ne saboda kasar Saliyo ba ta cika sharuɗin da aka gindaya ba na cire mata takunkumin da hukumar kwallon duniya ta FIFA ta kakaba mata. CAF ta ce ba kuma za a sake shata lokacin buga wasannin ba. Duk da yake har yanzu bata fito fili ta faɗi cewa ko za a baiwa kasar Ghana nasarar waɗannan wasannin da aka buga ba. to sai dai kuma hukumar ta ce a wani lokaci nan gaba za ta yi matsaya akan wasanni biyu na ƙarshe da suka rage wa kasar ta Saliyo na neman gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afrika da kasashen Kenya da Habasha. A Najeriya kuma hukumar ƙwallon ƙasar wato NFF ta tabbatar da cewa mataimakin kocin ƙungiyar ta Super Eagles Salisu Yusuf da aka dakatar zai koma bakin aikinsa bayan karewar wa'adin dakatarwar da aka yi masa. Hukumar ta NFF ce ta dakatar da Salisu Yusuf daga dukkan lamuran ƙwallon ƙafa na tsawon shekara ɗaya bayan da aka same shi dumu-dumu a hoton bidiyo yana karɓar cin hanci a hannun wani ɗan jarida da ya shigar burtu a zuwan jami'in 'yan wasa. To sai dai kuma shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Penick ya ce har yanzu Salisu Yusuf yana da kwantaragi da hukumar sabili da haka zai dawo bakin aikinsa da zarar wa'adin dakatarwar ya kare. A Ingila kuma shahararren dan wasan kungiyar Chelsea Eden Hazard ya tabbatar da cewa ba zai bar kungiyar ba a watan Janairu kamar yadda ake hasashe. To sai dai Hazard ya yarda cewa watakila zai bar kungiyar can gaba domin ya sami damar lashe lambar zakaran kwallon duniya. Hazard dan shekaru 27 ya faɗa a farkon wannan watan cewa takalle da kungiyar Real Madrid shine babban burin sa tun yana dan karami. Kwantaragin Hazard a Chelsea zai karkare ne a watan Yuni shekara ta 2020. Kuma rahotanni sun ce kungiyar Real Madrid na fatan cewa Chelsea za ta iya sayar da shi a ƙarshen wannan kakar wasannin a kan fan miliyan 70 ko kuma ta yi asarar rasa ɗan wasan baki ɗaya shekara ɗaya mai zuwa. Wata jaridar ƙasar Jamus ta jaddada sahihancin rahotonta akan zargin aikata fyaɗe da aka yi wa shahararren ɗan wasan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo tare da ruwaito cewa ba wata hujja ta shakkun takardun da ta yi bayanin su a rahotonta. Ronaldo dai ya musanta zargin yunkurin fyaɗe ga Catherine Mayorga a shekara ta 2009 inda lauyoyinsa suka ce takardun shaidar da aka gabatar zuki ta malle ne kawai. To sai dai jaridar ta ce tana da ɗaruruwan takardun shaidu daga wurare daban-daban da ke tabbatar da sahihancin rahoton nata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To yan sanda Tanzania na can sun fantsa ba ko ina a gaskiya ma dai sun toshe dukkan hanyoyin da ke shiga ko fita birnin Dar es Salaam yayin da suke kokarin su gano wani hamshakin attajiri matashi da aka sace wanda aka ce a duk Afirka ba wanda ya kai shi kuɗi. Shi dai wannan mutum mai suna Muhammad Dauji dan shekaru 43 ne kuma yau da safe sai an bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a can birnin Dar es Salaam yayin da yake tab da shiga wata otal don motsa jiki a cewar babban sufetin yan sandan wurin Lazaro Mambasuwasa. Wanda ya kara da cewa 'yan bindigar sai da suka yi harbi a cikin iska kafin su ingiza kiyasa cikin wata mota sannan su arce da shi. Shi dai wannan matashin mai kuɗi Dauji an ce shi ne ke da rukunan kamfanin na Namiti a group wanda ke da rasa ƙasashe kamar 10 wanda kuma ke harkokin da suka shafa ayyukan gona da inshora da sufuri da cimaka. A shekarar 2016 mujallar nan da ke ba da labaran attajiran duniya wato Forbes ta bayyana cewa mutumin nan yana da dukiyar da ta kai ta dalar Amurka kimanin miliyan 2,500,000 har yanzu ba ta kungiyar da ta ce ta sace shi. Shugaban Amurka kuma Donald Trump ya ce yanzu haka ya baza shi ma nashi jami'ai zuwa ƙasar Turkey domin su je su gano abin da ya faru ga wani hamshakin nan jarida ba Amurka wato Jamal Khashoggi wanda ganin ƙarshe da aka mishi shi ne lokacin da aka ga ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul kuma daga lokacin ba sake jin duriyarsa ba.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu a yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da rai da lafiya za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin, Aliyu Mustapha Sokoto, sai kuma wadda ta hada kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, da injiniyanmu na yau Dave Magnus, ni Yusuf Aliyu Harande nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya.